الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك سادوا أولا مسلاتي من البركة أيو شرند فرقة وتر رمضان هجرة دوئي لدري حدود 40 دبيار وان دي 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 دا أكو غواتا أفرد ميلادية دبوبي دا شرند da hudu a daidai wannan lokaci da muke haduwa don tafsirin alqur'ani mai girma a cikin dare dan wannan wata mai albarka na ramadan. Ina roƙon Allah ubangiji ya sa mu cikin wadanda zai yanta a wannan wata, haka nan muna roƙon sa ya gafarta mana kurakuran mu da dukkanin zunuban mu. Muna roƙon Allah ubangiji ya mana afuwa. Kamar kullun kuma muna farawa da roƙon Allah ta'ala ya gafarta wa iyayenmu da suka rasu, ubangiji Allah ya ji kansu ya gafarta musu, waɗanda suke nan da rai kuma ba su da lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya, waɗanda kuma cikinsu suke da rai da lafiya Allah ta'ala ya ƙara musu lafiya. Haka nan muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya, ya ba mu ikon binta, da kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a, ya ba mu ikon kauce musu. A yau ma akwai rashe-rashe da aka yi, akwai 'yar gidan Alhaji Abdullahi limamin masallacin Arewa wadda ta rasu. Muna roƙon Allah ubangiji ya gafarta mata, Allah ta'ala ya sa ta huta, ubangiji ya yafe mata kurakuranta. Haka nan akwai matar Dallatin Guma wadda ta rasu, mahaifiya ce ga jewa daga cikin abokanmu. Allah ubangiji ya gafarta mata, ubangiji Allah ya jikanta da 'ya'ya da jikoki kuma da shi kansa mai girma da Allah. To Allah ubangiji ya ba su haƙurin wannan rashi. Da sauran waɗanda suka rasu, waɗanda muka san su da wanda ma ba mu san su ba, da waɗanda aka ambata da wanda ba a ambata ba, duka kowa Allah ubangiji ya gafarta mishi. Wannan ya ce assalamu alaikum, da Allah menene hukuncin yin game musamman a cikin watan ramadan? Bata lokaci ne game, bata lokaci ne yawa, musamman in zai hana ka yin abin da ya dace, zai hana ka ambatan Allah, zai hana ka istighfari, zai hana ka hidimtawa iyalanka idan kai mai iyali ne, ko hidimtawa mahaifinka idan kana da mahaifa, ko game din ya hana ka yin wata ibada, ko kuma game din ya hana ka yin wani abu da ya dace a ce kai. Mun gane? To sai zamana gaskiya bata lokaci ne, amma idan mutum bai da komai, zaka da kowa, ba wanda zaka ciyar, ba wanda zaka shayar, kuma kayi sallolinka, kayi kaza, to sai kayi game ɗinka. Amma a ramadan dai ai ya kamata a ce ka ɗan tsagaita, kuma an kusa ƙarewa ma ramadan, kaga sai ka shekara kana jin amma a Ramadan aida ya kamata ka dauki wani abu wanda yafi muhimmanci gaskiya yin game din da ya Ramadan kamar bace lokaci yawa kamata ya ce a jingina komai kuma musamman da aka shigo ma wannan gomar ta karshe da sai a kara jingina komai a koma zuwa ga Allah Ubangiji Allah ya gafarta mana Annabi sallallahu alaihi wasallam idan wannan gomar ta karshe ta shigo yana kara jin damara kuma yana sa da iyalansa ma su yi sallah da daddare kaga wannan akwai wadanda za ga su musalsalat suke kalla akwai fina-finai masu dogon zango su kawai da Ramadan abinda suke ta kalla ke idan mutum ya yi wannan za ka ga bai zo da fa'idar bai samu fa'idar abinda ake so ya samu a Ramadan shi Ramadan din tsoron Allah ake so ya koya ba kaga wanda kai yake son ya tasirantu da tsoron Allah kuma gashi yana game ko gashi yana ta kalle-kalle kaga babu tsoron Allah yawa irin da sai a hakura a ajiye komai watakila daga wannan ma sai ka ga an hakura an dina Allah Ubangiji ya gafarta mana muna karatu cikin suratu ash-shura kuma za mu tashi aya ta 10 insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب
نعم الله تعالى يقول wa maktalaftum fihi min shay'in kuma dukkanin abin da kuka yi sabani a cikin sa fa hukmuhu ila Allah hukuncin sa yana gurin Allah ta'ala zalikumullahu rabbi wannan dinku shine ubangiji na alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa ilaihi unib kuma zuwa gare shi nake komawa a wannan aya Allah ta'ala yana kara sanar da mu cewa wato dukkanin abin da aka samu na sabani dama dai dole mutane sai sun saba Allah ta'ala ma yace walizalika khalaqahum dama dan su saba din ma aka halice su to amma sabani iri biyu ne akwai ikhtilafu akwai sabani wanda yake kishiyantar juna akwai kuma sabani wanda yake na tanawwu suna cewa ikhtilafu dhat da kuma ikhtilafu at-tanawwu wato akwai sabani yanzu kuka kalle mu ai da akwai sabani kowa irin rigar da take jikinsa da ba ko ni da malam irin kalodin kayan mu suke da ba amma kuma gashi muna zaune kuma bai hana mun mu ci gaba da harkokin mu mun fahimta wannan tanawwu ne ba shi da matsala amma akwai ikhtilafu tadad wato wanda yake kishiyantar juna a samu sabani wanda karara kishiyantar juna kawai yake wannan yayi gabas wannan yayi yamma to anan abinda Allah Ubangiji ke kokarin faɗa mana kamar yadda malamai suka ambata a cikin littattafan su shine dukkanin abinda aka yi sabani a kansa a cikin addinin musulunci ko usul na addini ko furu'a ta addini to fa hukmuhu ila Allah hukuncin sa yana ga Allah ta'ala wato dukkanin abinda aka saba a rayuwa ta addini aka yi sabani a cikinsa to hukuncin sa yana gurin Allah subhanahu wa ta'ala mahmaktalaftum fihi min al-umur wa hadha amun fi jami'il ashiya ibn kasir yace dukkanin abin da aka yi sabani a cikinsa a cikin al'amura kowane irin al'amari inda aka yi sabani cikinsa to hukuncin sa yana gurin Allah ta'ala don haka wannan aya ce wadda take amma aya ce gamammiya ba wai kawai an kebance wasu gurare bane da aka ce lalle ayi a nan gurin ba ruwan Allah ta'ala sai a daidai wuri kaza ne ake da ruwan Allah ubangiji fa a duka al'amari na musulmi mutum musulmi shi kadai da kuma daidai kuma daga baki ɗayan mu duk inda aka samu sabani wannan to hukuncin wannan sabani yana gurin Allah ta'ala inda an samu sabani to hukuncin sa yana gurin Allah ta'ala fa hukmuhu ila Allah domin shi ne mai hukunci a cikin komai a littafin sa da kuma sunnar annabin sa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Allah yana cewa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan kuka yi jayayya a cikin wani al'amari to ku mayar da wannan al'amarin zuwa ga Allah kuma ku mayar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai da gaske kun yi imani da Allah to duk abin da ku samu na sabani sai ku mayar da shi zuwa ga Allah ta to shi sabani kamar yadda malamai suka faɗa dole za a same shi saboda Allah ta'ala da ya yi mu na farko hankalinmu ba iri ɗaya ba ne sannan kuma hatta shi kansa ilimin ba iri ɗaya ba ne ba mustawa ɗaya ake da shi na ilimi ba kuma kowa yana magana ne a bisa fahimtarsa da kuma ilimin da Allah ta'ala ya ba shi sai aka kaga kenan dole ne sai an samu sabani shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake da littafi Raf'ul Malam an al-a'immatil a'lam Raf'ul Malam an al-a'immatil a'lam wato ya faɗa anwa da dalilan da suke sa sabani hatta tsakanin malamai ya faɗi dalilai masu yawan gaske kuma da misalai dan littafi ne karami amma da yake kunshe da fa'idoji mai dimbin yawan gaske Sheikhul Usaimin rahimahullah shi kuma yazo ya tattare wannan littafin yayin masa muktasar shiwa yayi shi a takaice ya faɗi dalilan da suke kawo sabani a tsakanin al'umma da kuma matsayin malamai musamman ahlus sunna wal jama'a dangane da wannan sabani yar risala ce tana nan ba tafi shafuka goma ba amma ta yi yawa ta kai goma yar karamar risala ce muna da ita a makarantar ina jin na ba wani cikinmu ya duba to shi sabani dole mun gane amma akwai sabanin da yake wato ba buƙatar rikici a cikinsa to wannan kuma shine har yanzu al'umma ba su gama fahimta wai da zarar an samu sabani tsakanin kai da wani shikenan sai a mayar da wannan sabanin sai zama sabani ne na kishiyantar juna sai a daina magana sai a daina kaza sai a daina kaza sai a daina kaza wanda wannan sabanin ba wani abu ne ba dama dole sai an saba ko da shi yana faɗa wannan kuma ko a satin nan za mu ga 'yan kwanaki biyu ne da suka gabata Iftisani Umar Rijal Lemo a cikin 'yan bayanan da ya yi a wurin tafsiri ya shafi ya tattauna akan matsalar sabanin nan tsakanin malamai ya ba da misali akan cin doki an yi sabani akan cin doki ko wasu suka ce a ci doki wasu suka ce kar a ci doki kamar yadda yake cewa sai wasu suka daina bin wasu sallah wasu suka janye suka yi masallacinsu saboda matsalar sabani ta cin doki sai ya ce kamar dokin ne ma zai ja sallar mun fahimta irin wannan sabanin ba za ka rabu da shi ba kuma a matsayinmu na ɗaliban ilimi dole mu fahimci wannan dole ka sani da kai da ɗan uwanka kuna karatu a gurin malami ɗaya amma ba lallai ne fahimtar ku ta zama iri ɗaya ba to don kun yi sabani kai ka faɗi ra'ayinka shi ya faɗi ra'ayinsa wannan ba zai hana ku ci gaba da rayuwarku ba amma idan an zo kan matsalar nan kai ka san cewa ga ra'ayinka da fahimtarka kuma ka san ga ra'ayin wani da fahimtar wani wannan ba matsala ba ne kuma ba za a taɓa rabuwa da wannan sabanin ba don kowa ma ya sani dole ne sai an samu wannan sabani shi yasa fikihun sabani fahimtar sa yana da matukar muhimmanci yana da matukar muhimmanci mutum zai zo shi ya fatawa kuna zaune kuna sauraron sa zai tashi zai yi zai bada fatawa ko zai bada karatu akan wani abu kai da kake sauraron sa ka san cewa kai ka saba masa to amma kuma shine mai magana kaga kenan filin sa ne kai kuma nan da ka samu filin ka kai ma har kai ma sai ka fadi fahimta ka dangane da wannan matsala a ba wai zaka zo bane kace zaka mishi raddi ko kace kaza wato ba kowace matsala bace ake raddi akan ta mu fahimci wannan haka Allah Ubangiji yayi mu muna da bambance bambance kuma muna da sabani da yawan gaske ta gurare daban-daban amma ba kowane sabani bane ake raddi ko ake daina magana ko ake shata daga dole kuma lalaban ilimi su fahimci wannan amma idan aka samu musamman sabani a cikin usulul din to anan shine ake da sabani wanda yake kishiyantar juna yanzu mu in aka ce Abubakar zamu ce radiyallahu anhu in aka ce Umar zamu ce radiyallahu anhu in aka ce Usman zamu ce radiyallahu anhu in aka ce Umar Ali ibn Abi Talib zamu ce radiyallahu anhu to wani kuma in aka ce Abubakar zai ce la'natullahi alayhi Umar Allah ya tsine masa waye Allah ya tsine masa to kaga wannan ai sabani ne wanda yake gagari mun fahimta alqur'anin da muke karantawa muna kokarin fahimta shi kuma yana da shakka dangane da qur'anin kaga wannan ai sabani ne wanda yake a cikin usul ko a sabani ne da kishiyantar jura mun fahimci wannan ko da shi din ma ba a ce ka rufe kofar tattaunawa kana iya ka bar kofa ta tattaunawa tsakanin kai da shi don baka sani ba tana iya yiwa a cikin tattaunawar da za ku yi da dalilan da za ku kafa wa juna tana iya yiwa ta hanyar ka Allah ta'ala ya shirye da shi mun sani da yawa waɗanda sun daina wannan sun bar wannan aqidar sun dawo sun zama mutanen kirki sun zama ahlus sunna kuma ta dalilin tattaunawa da ake da su kaga shi ma ba ta kai shi kenan a kama gaba da juna a kama kaza ba amma dai ka san cewa aqidarka da tasa aqida ce wanda take cin karo da juna daka koda zai maka dabara ya ce a zo a hada kai to ka san babu wani magana hada kai babu magana hada kai don ba zai yi kai kana cewa shi yana cewa a'a ba kuma a ce a hada kai sai dai za a yi hadin kai irin na munafikai tasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kamar yadda dr din ma yake fada mun gane yawa to irin wannan duk dole ne sai mun fahimce shi dole sai mun fahimci irin waɗannan abubuwa amma sabani ba zai iyo a zauna babu sabani ba dole ne ko sallah muka shiga za ga duk da sabani yake shiga sallar wani zai dora hannunsa wani ba zai dora hannunsa ba ko wani zai tafi da gwiwa idan zai tafi sujada wani kuma zai tafi da safan hannu haka ne ko sannan in an tashi dagowa ma kowa yadda zai dago daban mun gane kuma idan ma an shiga sallar in kowa ya karanta fatiha kowa kuma sura da zai karanta da ba ko haka bane yawa idan an yi sujada ko aka yi ruku'i tasbihin da kowa zai yi daban-daban da sauran addu'o'i da sauran su duk zaka ga duk waɗannan duk sabani ne amma ba su hana mu ci gaba da rayuwa so a kula da cewa akwai sabanin da baya hana a ci gaba da rayuwa kuma bai kamata dan shi haka kawai a ce an raba kai ba mun gane dan shi kawai a ce an raba kai yanzu matsalar da ta samu gumel na sabanin da aka samu a can shekaru wajen goma sha wani abu da suka wuce daga samun wannan sabanin sabani ne fa na fahimta kawai amma shi kenan sai gashi dukkan al'umma ya daddare gabaki daya da kafin wannan lokacin duk wannan musalla din da ake da su duk babu a masallaci ake haduwa gaba daya ayi sallah ana da manyan masallatai da nan da arewa da yamma da kudu haka ne ko a nan duk ake taruwa ana yin sallah sai ga mutun zai baro wata uwa duniya ya taho masallaci yazo ayi sallah tare amma kawai daga wannan sabanin da aka dan samu sabani ne kuma na fahimta fa shikenan kawai sai aka fara bude sabbin majalisai da musalla shikenan kowa ma sai daina zuwa masallacin shikenan sai appointing liman din su shikenan kawai su gaba da sallar su kaga wannan ai rashin fahimta ne mun gane ko ka samu limami yana wani abu wanda bai kai ya ce ya lalata masa sallar ba amma shikenan kawai wasu shikenan saboda wannan sabanin sai su janye jiki su ce su babu ruwan su da bin su a sallah sai haka za su koma wani guri da su je su rika yin sallah sai kaga wato sabanin yana bayyana tsakanin mu wanda kuma daga ƙarshe abin da zai faru din zai zama mara kyau so yana da kyau a matsayin ka na dalibin ilimi ka fahimci wannan ka sani dole ne sai an yi sabani kar ka dauka cewa ba za a yi sabani amma sabanin wani iri ne ake da shi sabani ne na furu'a ko kuma sabani ne a usul in sabani ne a usul wannan sabani ne da kishiyanta juna wannan kuma filin daga ne za ka fito da hujja kan fito da tawa kuma ba wata hujja da zaka kafa min wanda zan bar tawa ta alqur'ani da sunna in butaka ta hankali da zance da jarida wannan ba zai yi da aka kai ne zan yi ta kokari ba ka dawo ka bi Allah da manzansa amma in a cikin furu'a ne to shikenan sai ka samu mas'alolin da akai sabani akan su sun fi wanda akai jiwayi akan su da aka sai a ci gaba da hakuri akan haka na mana wani dan cikakken bayani ne dan mu gane Allah ta'ala yake wa makhtalaftum fihi kuma duk abinda kuka yi sabani a cikin sa min shay'in ko menene fa hukmuhu ila Allah to hukunci sai na gurin Allah ta'ala wannan ya nuna Allah ta'ala yayi bayanin komai a cikin littafin sai dai kai ka kasa ganewa ko malamin kai kasa gano ba ko bincikenka ya zama takaitacce amma babu abin da Allah ta'ala ya bari a cikin alqur'ani wanda bai bayani a kansa mun gane wannan to anan akwai mas'ala ta ta constitution tunda Allah ta'ala ya ce fa hukmuhu ila Allah kuma yace makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah ko komai hukuncin sai da koma ga Allah za ku ga akwai abin da a yau ake kira sa da al-qanun al-wad'iyya wanda shi ne ake kira da constitution shi constitution na farko dama dai tawayayye ne mun sani saboda waɗanda suka tattaru suka yi constitution iyaka mutanen su kawai suka sani kuma mutanen nasu ma da suka sani zahirin su kawai suka sani ba san baɗinin su ba mun gane kuma in a Najeriya ne iyaka Najeriya suka sani na Niger kuma iyaka Niger suka sani na wata ƙasa su ma iyaka nan suka sani da kan ka ɗauko constitution ɗin wani guri ka kawo wani guri ba zai iya aiki ba mun gane sannan duka ko ina ma constitution yake idan ka ɗauke shi sai ka samu kawai yayi la'akari ne da halin wasu ba wai yayi la'akari da halin kowa da kowa bane mun fahimci wannan amma alqur'ani Allah subhanahu wataala shi yayi la'akari da halin kowa ya saukar da hukunci a cikin littafin sa wanda zai dace da kowa Allah ta'ala yayi la'akari da wanda yake da kuɗi da kuma wanda bai da kuɗi kaga wanda yake da kuɗi yake da dukiya shi aka dora wa zakka amma wanda bai da kuɗi talaka wannan ba dora mishi zakka ba abinda aka ce man an fitar da zakara ba shi haka nan akwai wanda yake qadir akwai ajiz akwai mai rauni akwai kuma wanda yake da iko yake da ƙarfi kun ga aka ce idan ko sallah ce aka zo wanda yake da rauni yayi a zaune idan ba zai iya a zaune ba ma yayi a kwance in ba zai iya ba yayi yadda zai rata yi shi ko wanda yake da iko aka ce lalle ya tsaye mun gane akwai mazaunin gida akwai kuma matafiyi shi yayi kasaru shi kuma ya ci kasar la in ka kula zaka ita shari'ar Allah ta'ala ta taba ko ina ko wani sako da lungu na rayuwar mutane da zahiri da batini duka ko ina Allah ta'ala ya taba sannan wannan constitution din zaka samu yana la'akari da abin da yake faruwa ne yanzu amma ba ya predict me zai faru a mustakbal shi yasa ake amending din sa kullun ake gyara shi ake gyara shi shi kuwa Allah ta'ala ya riga ya tsara abin da har a nata kasa ba wani maganar amendment domin shi ya halitta mutane kuma shi ya san halayen su kuma shi ya sanya mustakbal din ma zai kasance mun gane annabi Musa alaihi salatu wassalam da yazo bayan ya tafi da annabi Isa yazo kaga a cikin shari'ar annabi Isa an halatta wasu abubuwan da aka haramta a cikin shari'ar annabi Musa wali uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaykum waji'tukum bi'ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un to da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo kuma sai zamanin shi kuma yazo da gyare-gyare na gabaki daya wanda kuma har an tsakasa babu wani wanda zai zo da wani gyara wanda zai ci gyaran wannan littafin na Alkur'ani mun gane wannan to dan haka yanzu wanda ya koma zuwa ga constitution idan wata matsala ta taso sai mutum ya koma zuwa ga constitution za a ce ya zama kafiri ko kuma yana nan a matsayin sa na musulmi malamai suka ce ba za a ce ya zama kafiri ba mun gane matukar dai ya san in yaje inda za a yi masa hukunci da constitution din za a nemo masa haƙƙinsa a dawo masa da shi to wannan ba laifi bane ba ya je can din ya abin nan in aka ce ba za ka bi constitution din ba to haƙƙoƙin da za a rasa na mutane suna da dimbin yawan gaske mun fahimta wato sai ya zama kenan kamar jami'an tsaro constitution din ya zama kamar wani dan sanda ne kawai idan dan sanda zaka samu matsala zaka kai wa dan sanda kuma dan sanda zai tsaya zai bincika zai karbo maka haƙƙinka ya da maka da shi mun gane so wanda ya je shi ba zaka ce masa ya zama kafiri ba don ya bar hukuncin Allah ta'ala a matukar dai hukuncin da constitution din da zai yi bai saba da hukuncin shari'a ta addinin musulunci ba wannan ba laifi bane matukar za a dawo maka da haƙƙinka amma idan ya zamana abin a shari'a a shar'ance abin haramun ne amma kuma in ka je ka inda constitution yake za a mayar ma da shi ya zama halal to anan zuwa can din haramun ne mun fahimta yanzu shan giya a musulunci haramun ne amma a constitution fa halal ne mun gane cin riba haram ne a shari'ar musulunci amma a constitution ta fa halak ne mun gane wannan na interest na banki da ake samu da sauransu a gurin shari'ar musulunci ba daidai bane mutum ba zai ci ba daidai fatawa da suka yi ta bayarwa cewa sai dai maka dauka ka sadakar amma ba za ka ci amma a constitution halak ne mafaita nan to ba za ka yi amfani da hukuncin da ke cikin kundin tsarin mulki wanda ake kira da constitution baka halatta wa kanka abinda shari'ar musulunci ta haramta ma in kai wannan kuma kai haram mun fahimci wannan akwai abinda ake kiran sa da bai'ul ina wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi wanda muka fi sanin sa da cinikin atamfa da a gurin masu albashi atamfa ɗaya ce amma za a sayarwa da mutum sun fi ɗari ita ɗaya ce kuma za a sayar maka kuma a saki a saye ta a take za a sayar maka naira 10,000 bashi in ai albashi za ka biya amma kuma wannan atamfar kuma yanzu nan za a saye ta 5,000 a baka kudinka saboda haka idan aka yi albashi kai za ka kawo kudin atamfa 10,000 amma atamfar da ka sayar 5,000 mun gane? Wanda wannan aka juya shi ya koma maganar shinkafa yanzu da sauran abubuwa tun zai je ya zo yi wannan kun ga wannan a musulunci haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce imma aka ci gaba da yin wannan bai'ul ina din to magana daukaka da dawowar musulmi cikin hayyacin su ma ba za ta taba yiwa ba amma idan ka je gurin constitution zai ce maka indai wanda zai yi wannan aikin yana da certificate kaza yana da certificate kaza shikenan kaga ya halatta to kaga ba za ka yi amfani da wannan ba dan ka halatta wa kanka mun fahimci wannan to waɗanda suka yi constitution din su kafare ne ko ba kafare bane su ma ba za ka kira su kafare ba mun fahimta sai dai in lokacin da za su yi constitution din sun dauka cewa ya fi alkur'ani dacewa amma in suna ganin wannan ai maslaha ce wataƙila ma sun tuntuɓi malamainsu a lokacin wannan ko malaman da suke hudda da gwamnati a lokacin sun ce musu babu laifi su je su yi abin da suka yi kaga wannan ijtihadin suka yi abinsu to su ma ba za su ce da su arna ba ba ka ce sun zama kafirai ba mun gane wannan don haka dai duk abin da ya faru duk sabanin da aka samu tsakanin makoci da makoci a gida ko a gona ko tsakanin miji da mata ko da sauransu in an samu sabani to hukuncinsa yana gurin Allah ta'ala a hukuncinsa yana gurin Allah Ubangiji idan aka samu malami wanda yake na Allah wanda ya san abin da yake zai iya ba da hukunci amma shi matsalan malami baya ilzamin hukunci alkali shine yake da ilzam in alkali ya yanke hukunci dole ne sai an yi amma malami ya ba da fatawa ba dole bane kana iya zuwa ka je ka samu wani malamin da zai warware maka wannan fatawar kawai ka ci gaba da harkokinka amma in aka je gurin aka je kotu aka je gurin alkali alkali ya ce kaza ya yanke hukunci dole sai an yi in ba a yi ba kuma za a ga abin da zai biyo baya mun fahimta to shi yasa malamai suka ce hukuncin Allah ta'ala ko yana cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa ulil amri minkum waɗanda su ne malamai na Allah subhanahu ta'ala waɗanda suka tumbatsa mun gane manyan malamai waɗanda suke iya zama su ba da fatawa waɗanda suna da faffaɗin ilimi suna da zurfin ilimi to su waɗannan dama su ne suke iya ba da fatawa kuma da maganar su ake yin aiki mun gane to a nan gurin fa hukumuhu ila Allah za ku ga akwai sabani da ake da shi na maganar sahabi hujja ce ko ba hujja ba ce matsala ce ta sabani mu mun yarda da cewa maganar sahabi hujja ce amma akwai waɗanda ba su yarda da cewa maganar sahabi hujja ba ce amma masu ilimi cikin sahabbai fuqaha'u cikin sahabbai in suka ba da fatawa wannan fatawar hujja ce mun fahimci wannan hujja ce akwai malamai a cikin sahabbai waɗanda sun tsaya sun yi karatu kuma sun karanta to maganganun su hujja ne mun fahimci wannan yawa akwai ijtihadat na sahabbai waɗanda a mafi yawan lokuta ake ajiye musu tare amma da yawa maganganun sahabban nan malaman nan hujja ne shi ya sa ma hadisin da muke karantawa alaikum bi sunnati wa sunnatil kulafa'ir rashidi al-mahdiyyina min ba'di ko malamai suke cewa kulafa'ir rashidun sifa ce ba wai kulafa'ir rashidun ya ta'allaka da aini bane wato ba ya ta'allaka da iyaka Abubakar da Umar da Usman da Ali bane mun fahimta dukkanin wanda zai iya zama ya gaji Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskar ilimi da da'awa da karantarwa to wannan idan ya zama shiryayye shi ma khalifa ne rashid tunda abinda khulafa ar-rashidin din ne suka sani ya faru a lokacin su ai yanzu duk an wuce wannan gurin to amma har yanzu kuma akwai malamai waɗanda suna tafiya da zamanin mun gane duk abin da zai faru a zamanin nan suna ganin sa kuma suna kiyasta shi da addini na musulunci da ayoyi da alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna ba da fatawa akai mun fahimci wannan to waɗannan su ma khulafa ne rashidun amma a cikin khulafa rashidun ko da wannan ma'anar waɗanda suka fi dacewa su ne sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ko a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam Abubakar da Umar da Usman da Ali waɗannan su suka fi dacewa mun gane wannan dan haka kenan fa hukmuhu ila Allah zaka iya komawa gurin wani malami ya baka hukuncin wani abu yayi ijtihadi ya baka hukunci mun fahimci wannan matakar dai ya sanya tsoron Allah babu san zuciya a cikin dukkan abin da zai ga yama amma zai kalli ayoyin alqur'ani ne da hadisan maki alayhi salatu wassalam ya baka fatawa kaga dai an samar da hukunci mun fahimci wannan to da aka dai wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah babu duk abin da za ku yi sabani a cikin sa ko menene shine min shay'in fa hukmuhu ila Allah wannan zai ƙara nuna mana shi a shari'a musulunci ba din gaske ne da ita kuma dole sai an tsaya an bauta an yi karatu an yi bincike sannan ne za a iya fahimtar ma ina aka sa gaba kuskure ne duk matsalar da ta taso ka ce sai ka ba da amsa akan ta wannan Allah ya jarrabe mu da wannan kowa malami ne kowa ya zama malami duk abin da ya faru sai da in ya damalmale ya rasa yadda zai yi sannan kuma sai ya nemi malami wannan kuskure yau amma dai akwai wanda ka yadda da shi a unguwarku ko a lungunku ko a garinku duk abin da ya taso ya kamata a ce ka tambaye shi shi kuma ya ji tsoron Allah ta'ala ya maka bayani idan bai fahimta ba ko bai sani ba shi ma yana da malami shi ma ya tafi gurinsa shi ma in bai gane ba ita tafiya har sai an je gurin wanda zai iya bada amsa sai zama na komai ana yin sa ba tare da san zuciya ba to maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah dukkan wannan abin da na faɗa da sauran ma abin da duk ban faɗa ba yana cikin duk faɗin Allah ta'ala wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah haka in an bincika sauran tafasir musamman waɗanda suka biyo baya irin na zamani za ga cikakken bayani akan wannan zalikumullahu rabbi wancan ko wancananku shine Allah ubangiji na kamar annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa ƙarara ba tsoron kowa cewa Allah shine ubangijin sa kine zalikumullahu rabbi shi zalika zaga tana abin ishara ne adad ne adatu ishara ne kuma ita zalika ko zalikum ko zalikuma ko zalikunna ko wani makamancin wannan wato siyakin shi ne yake nuna me ake nufi wannan wanda hukuncinsa aka ce hukuncin komai yana gurinsa shi ne Allah kuma shi ne ubangiji na alaihi tawakkaltu ma'anarsa shi ne tawakkaltu alaihi saboda hasan a gare shi na dogara ban dogara da kowa ba a tawakkul iri biyu ne kana iya dogara da mutum kana iya dogara da Allah mun gane kuma a larabci ma haka ake cewa tawakkaltu alaika da kuma tawakkaltu ala Allah amma kuma ma'anarsu daban-daban ce shi tawakkuli da mutum shi ne ka sa shi ya zame maka wakili mun gane shi ne zai zame maka wakili akan saye da sayarwa ko ya zame maka wakili a kamfaninka ko ya zame maka wakili yake yin wani abu da yawunka amma in yi maka ba daidai ba za ka iya cire shi ka kore shi ka canja wani amma tawakkaltu ala Allah wannan kuma ka fawwala al'amarinka ne gaba ɗaya zuwa ga Allah babu ranar da za ka ce ka cire Allah ta'ala mun gane a ka ma dogara da shi ne saboda abubuwa su tafi daidai kuma nan abubuwa su zo da sauki amma dogaro da wani mutum mun fahimta yana nufin ka dora masa wani aiki da zai maka kuma ka dogara da shi yanzu kun ga kamar shugaban kasa ai kuskure ne ma kace tsammanin wai kwata ko sauro ya dame ku a gumar kace tsammanin wai shugaban kasa ne zai zo maka magana so ko gwamna zai taso ya maka magana so ai kamar ma baka samu da kake ai ya sa wasu waɗanda suke wakilai mun fahimta kuma shi da su ya dogara su ne za su je su yi wannan aikin tabbatar da komai ya yi don haka inda zai bincika ya ji ba su yi wannan aikin ba zai iya cire su ya kore su ya kawo su amma shi da su ya dogara wajen tafiyar da al'amuran mutane to kai ma kana iya dora wani ka ce da shi ka dogara ya siyo maka wani abu a kasuwa ko ya sayar maka da wani abu a kasuwa mun fahimci wannan idan kaga akwai almundana da sauransu kana iya cewa ka daina sashi zama wakili amma inda larabci ne haka zaka ce ka dogara da shi kuma nake jin da Hausa ma ana fadan haka ko to ga shago na nan ko ga kamfani na nan ko ga kayan sana'ata nan da kai na dogara akan wannan al'amari to wannan ba kuskure bane mun fahimta don dogaran da kace kai da shi ba daidai yake da dogaro da kace kai da Allah shi wannan gaba daya al'amarin ka ne ka fawwala gaba daya mafi girma da mafi kankanta duka ka fawwala wa Allah ta'ala wannan kuma iyaka wannan gurin ne ka bashi ta yi a wani gurin makana da wani wanda ka dogara da shi a nan gurin a wani guri makana da shi wanda ka dogara da shi kuma kana iya canja shi ko ka kore shi ko kai karansa ko kai masa duk abin da ya kamata a masa amma kaga Allah ta'ala da ka dogara da shi baka isa ka masa wannan wannan shi ne babban ci to a shi dogaro kuma kamar yadda ake yawan fada a baya hana riko da sababi dogaro da Allah ta'ala baya hana riko da sababi ba za ka ce da mutum ya zo ya ce da kai wallahi ni so nake samu dani ma wanda zake yake ganin sa ina ganin dana ka ce masa je kai aure yace a ai ni na dogara da Allah a wannan ba dogaro bane wannan sunansa at-tawakkul saboda ai ayya ba shuka sai ake suna fitowa gona ba sai an yi aure yake samu su to saka sababi ne mun fahimta sannan hadisin qayyid wa tawakkal shi ma ya tabbatar mana da wannan ko yana da taguwa yazo ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam shin ya rasulullah in sake ta in dogara da Allah ko in daure a ina raƙumarka yace na saka ta na dogara da Allah na bar ta ta tafi Annabi ya ce a'a ka kamo ta ka daure kuma ka dogara da Allah kaga asbabi ke baya hana al-akhdhu bil asbab ba za a ce da kai in kana so ka samu abin da kake so na rayuwa ka taimaki kanka ka taimaki addini ka taimaki yan uwa dole fa sai ka je kai kasuwanci ko kai aiki ko kai kaza yace a shi ba zai komai ba kuma ya dogara da Allah wannan ba sunansa dogaro ba kuma ba a encouraging irin wannan dogara mun gane dan kaga mutum fafur yana neman kuɗi baya hana cewa ya dogara da Allah wannan neman kuɗin da yake ma shine tsabar dogara ma da Allah mun bai tunna ko yawa don idan duk abin da yake so yayi in bai nemi kuɗin ma ba zai yi ba in kuma kace kawai ka kwanta kai ba za ka yi komai ba to kuma ba za ka samu abin da kake so kaga daga ƙarshe in baka yi wasa ba sai ka zo kana zargin Allah ma cewa ya ce a dogara da shi kuma an dogara da shi kuma bai yi ba eh haka ne ai ya ce sai ka yi al-akhdhu bil asbab sai ka kama asbab ka kama kana yi babu dare babu rana to alaihi tawakkal wannan akwai taqdim da ta'khir wato tawakkaltu alaihi dan ka gane ban dogara da kowa ba inda Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga Allah ta'ala mun gane wannan wannan musamman a rayuwarsa ga baki daya ya dogara da Allah ubangiji amma kuma yana sanya wasu su zama wakilansa a wasu gurare kuma da su ya dogara kun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam zai hadaya yayi hadaya da raƙuma 100 amma dududu ɗan kaɗan ya iya yankawa da hannunsa ko ya soke da hannunsa sauran ya wakilta sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yace ya shi kuma ya yanka sauran kaga ya san shi 100 yace ai kuma ya dogara da sayyidina Ali don ya yanka masa wannan sauran shikenan magana ta wuce da haka mu zama muna da fadin tunani dangane da irin waɗannan wa ilaihi unib kuma gare shi nake komawa munibi ne ilaiki ko dole ne mutum ya zama mai yawan komawa zuwa ga Allah ta'ala yana daga cikin abinda Allah ta'ala ya bi Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam da shi innahu kala Allahum munib munib ne mai yawan komawa ne zuwa ga Allah kullun ka rika komawa ga Allah ta'ala kullun ka rika komawa ka rika koma mai da al'amuran ka zuwa ga Allah subhanahu wataala na'am
فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
نعم الله تعالى ce fatir as-samawati wal ard sun ce fatir din nan a khabar ne na mubtada mahzuf taqdirin sa shine huwa fatir as-samawati wal ard wato Allah wanda na dogara a gare shi kuma nake komawa zuwa gare shi shine wanda ya kage halittar samai da kasa fatir shine wanda ya kage abu ba tare da ya garo a gurin kowa ba shine fatir Allah ta'ala ku shi ya kage halittar duk abin da ka gani kuma bai gano a gurin kowa ba mutun din nan da Allah yayi ba a gurin wani ya gano ba sama kasa da taurari da rana da wata da sauransu duk da Allah ubangiji yayi su shi ya kago su ba wai gani yayi a gurin wani ba ba sakar ansa ba kowa yayi ba subhanahu ta'ala Allah shi halicci sammai ga sanan jami'i babu dadewa muka tattauna akan dalilin kasancewar su sammai ana zuwa da su jami yawa kasa kuma ga ta nan mafurada ita ma mun tattauna ko to waɗannan samman dibbe yadda Allah ta'ala yayi su kuma yace yayi su da ƙarfi suna da ƙarfi was samaa banaynaha bi'aydin ko kasa sama mun halicce ta da ƙarfi aidin ƙarfi daga ada ya idu ba wai yana nufin ya halitta ta da hannu ba mun fahimci wannan don bai ce aidina ba da ya ce kala sama'a banainaha bi aidina da sai ka ce wannan hannu ake nufi amma ta yi bi aidin kuma ba hannu take nufi mun gane ko ƙarfi take nufi alhamza ce da dalu a da mun fahimta ya idu da alhamza ya idu ba ainun ba kaga cikin yadu kuma ya ba magana alhamza da ka alhamza cikin yadu babu wani magana wannan amma waɗanda suke jayayya da sifar kasancewar Allah ta'ala yana da sifa ta alyadu za ka ga za su taka maka shubuha ta cewa ai gashi Allah ta'ala ya ce wasama'a banaynaha bi'aydin za ka aidin kaza 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 to ai kalmomi ne daban-daban yadu daban aidi daban mun fahimci wannan ko kowa ne ma'ana sa daban to duk yadda saman da take da ƙarfi yana cewa menene banaina fawqakum sab'an shidada ko mun saman ku mun halicci sammai guda bakwai kuma masu tsanani sosai ba su taɓa rugujewa ba ba su taɓa samun matsala ba ko kirakin ba su taɓa yi ba suna nan kuma guda bakwai ne ga su da girman gaske da sauransu to Allah ubangiji shi kaji halittar su wal ard kuma da kasa ita ma kasa guda bakwai ce kamar yadda ba da dadewa ba muka tattauna a kai cikin suratu at-talaq Allah ubangiji ya faɗi cewa wa min al-ard mithluhunnakum wa ja'ala lakum min anfusikum azwajan kuma ya sanya muku daga kawunanku wato azwaj mata na aure waɗanda suke jinsun ku wasu daga cikin malaman tafsiri har irin su Qurtubi da sauransu suna ta ishara zuwa ga Nana Hawwa alaihi salatu wassalam cewa nan Allah ta'ala yana nufin ya halicci Nana Hawwa Hawwa ita ce azwajukum min anfusikum azwajukum saboda Allah ta'ala ya faɗa mana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana an halicci Nana Hawwa matar Annabi Adam alaihi salatu wassalam daga kashin hakarkarinsa to amma maganar ta fi haka faɗi gaskiya kamar yadda malamai suke cewa duk wanda ka sani mu din dai ba kama an kabar maganar Annabi Adam da Hawwa alaihi salatu wassalam mu din ma duka haka Allah ubangiji ya halitta mana mata irin mu mun gane ayana nufin azwajan amsalukum irin jinsun ku mutane mun gane ba ce dabba mutum zai je ya aura ba ce aljani zai za ka aura ko aljana za ka aura ba jinsin ka mutum irin ka za ka aura kuma Allah ta'ala ya sanya auren a tsakanin wannan shi yasa ake da maganganu na malamai wanda za ta ce aljani ya aure ta ya mata ciki ana cewa gaskiya ƙarya ne saboda Allah bai yi tsarin haka ba mun gane aljani da aljana su yi wa junansu ciki shayo mutum da mutum su ma su yi wa junansu ciki shayo amma wani ba zai zo yayi wa mutum ba zai wa aljana ciki ba kamar yadda aljani ba zai yi wa mutum mace ciki ba sai dai in an samu wani abu da wata ciwa a wani guri dai an dorawa aljani dai wannan kuma wani abu ne daban mun bai ci wannan yawa amma daban-daban ne haka Allah ta'ala yi to Allah ta'ala ya halitta mana min anfusikum azwaja an halitta muku matan aure daga kawunan wa min al'ami azwaja kuma ka daga dabbobi na ni'ima an'am sune dabbobin ni'ima sune raƙuma da shanu da tumaki da awaki ko sune samaniyata azwaj da Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul an'am samaniyata azwaj dangi takwas raƙumi da raƙuma biyu sa da saniya hudu rago da tinkiya shida sannan akuya da ɗan akuya su takwas mun gane waɗannan sune dabbobin ni'ima an ce dabbobin ni'ima an'am sune dabbobin ni'ima raƙumi raƙuma shanu awaki da tumaki sune an'am yazra'ukum fihi kuma sannan yabussukum fihi wato yana yaɗa ku fihi a cikinsa wasu cikin malamai zara'a suna bata ma'anar khalaka wato Allah ta'ala ya halitta ku amma kuma lafazin zara'a yana da wata fa'idar wadda ta wuce kuma khalaka ba wai iyaka halitta zara'a take nufi ba mun gane yana nufin bayan an halicce ku kuma a yaɗa ku a yawaita ku ku yi yawa ai ta haka ne muka yi yawa ko saboda aure maza da mata maza da mata maza da mata shi yasa ake ta kara karuwa su ma dabbobin ai su ma saboda maza da mata ne shi yasa har yanzu ba a gama cinye su ba kullun karuwa suke su shi yasa lafazin fihi din nan ana nufin ko dai fil arham ko kuma fil butun duka malamai sun faɗa yazra'ukum fihi yana yawaita ku ya halitta ku a cikin mahaifa da cikkunan iyayenku ko kuma a cikin duniya indai an samu auratayya to za a yi ta haihuwa za a yi yawa ka duba daga mutum ɗaya aka samar da biyu yanzu mutanen duniya Allah ne ya san adadin yawansu amma asali daga mutum ɗaya ne aka samar da matarsa sannan daga wannan miji da matar kuma aka samar da duka duniyan nan kuma har yanzu akwai da yawa waɗanda ba su zo ba kuma muka kalli duniya za mu ga ana ƙara daɗewa duniya kuma ana ƙara yawa ne dan a da gaskiya ba mutane ba su da yawa da ba yawa amma yanzu yawan ya ɓaci yawa ka ga yara sai ka ɗauka ya juji wa ma juji ko ina shi yasa kusan Allah ya gafarta ma so haka Allah Ubangiji ya tsara wa ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al'ami azwajan yazra'ukum fi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wannan sai mun zo gaba za mu tashi akan wannan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe kuma Allah ya gafarta mu Allah ya manafi
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا تقبل منا صيامنا اللهم ربنا تقبل منا صيامنا اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.